أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwar mu a wannan yammacin Lahadi 26 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya daidai da 4 ga watan 8 a shekara ta 2013. Kafin bin abinda Allah ya sare dangane da fassarar waɗannan ayoyi da muka ji, za mu ƙarasa abin da ke hannunmu na tambayoyi. Jiya mai tambaya akan hukuncin karatun Ƙur'ani da tangimi. Malamai da suke da alaƙa da wannan ɓangare na ƙira'al Al-Ƙur'ani mai girma suna bayyana cewa haƙiƙa wannan irin nau'i na karatu baƙo ne, ba a same shi a zamanin baya. Gun magabata suna yin irin wannan karatun da irin wannan sautin ba. Don haka yana daga cikin abin da ya kamata mutumin da yake son ya samu lada a karatunsa ya guji irin waɗannan abubuwa ɗin, duk da ana yin su dai don musabaƙoƙi ɗin nan. Amma haƙiƙa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta zo da ita ba. Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid yana da littafi da ya rubuta mai suna Bida'ul Qurra, ya faɗi irin waɗannan abubuwa a ciki da irin zurfafawa wajen makharijul huruf da tsanantawa. Duk yayi magana akan irin waɗannan abinda shari'a bata zo da tsanantawa akan waɗannan abubuwan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ƙira'ar mutane daban-daban, gurgudan yaran su, wasu Larabawa ne, wasu asalin su ba Larabawa bane, kuma duk ya kyale su a haka ake tafiya. Ana dai ilmantarwa, amma abinda zai kai ga tsanantawa a ciki, komai na tsanantawa mun sani, duk abinda yake tsanantawa ne shari'ar musulunci bata yadda da shi ba. Sannan abinda ya faɗa har yanzu na karatu a sauke Qur'ani, ko saboda wani mutumi ya nema a yi masa addu'a sai a zo a sauke Qur'ani, wannan shi ma baya cikin aikin magabata. Yau kuma ba sauke Qur'ani bane wannan, tunda kowa wani bangare ma ya karanta, ba mutum ɗaya ne ya karanta daga farko har ƙarshe ba, ballantana ya samu ladan abin. Kuma dai al'ada ce ta Bahaushe, to ana tsammanin wannan sauke Qur'ani yana ba da wani abu. A karanta Qur'ani a yi tawassuli da shi a roƙi Ubangiji, min haythul asl, yana da asali. Yawwa, amma a rarraba shi kashi-kashi, wannan ya karanta kaza, wannan ya karanta kaza, wannan na tayarwa, wannan bai zo magabata suna irin wannan abun ba. wannan kuma na cewa bisa la'akari da ayar da aka karanta jiya jiyan yana nufin daga ran da ya rubuta takardar ran 24 ga watan Ramadan haka yace menene halaccin ko rashin halaccin kaucewa hada tafiya a abin hawa da family za su yi ma'anan mamidan can gudun mutuwa ba mutum ba dama ya kaucewa mutuwa a labarin ko kissa da makaranta a cikin alqur'ani dangane da waɗancan jama'a na banu isra'ila wanda suka fito daga gida hazar al-maut to akan wannan kissa shine yake gina tambayar sa anan wani lokaci zaka ga wasu sukan guji su hadu family ɗaya ayi tafiya lokaci guda ma'ana iyali guda da uba da uwa da ƴaƴan su a hadu duk a tafi tafiya lokaci guda dan gudun kar ayi hatsarin mota a mutu wannan duk baya hanawa yawwa kar a tsananta kuma a cikin abun daukar mataki akan duk abin da ka san sunan sa halaka to kar ka tinkare shi wala tulqu bi adikum ila at-tahluka wannan idza kanat asbabul halaki wadhiha yawwa amma shiga mota ba sababi ne na halaka asalin sa ba don haka ba a tsaran kawai duk tafiya sai an yi hatsari yawwa ballanta za ku kuntatawa kanku cewa kun daina tafiya tare ana gida din Allah zai kawo ruwan sama gidan ya rushe kuna cikin cin abinci tare gaba ɗaya kowa ya mutu don haka ba magana ce ta agudu ko wani abu ba illa dai mutum kullun ya zama yana da tawakkali wannan kuma yana cewa ga wani hadisi da nake so don Allah ka fassara min an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anu al-mutanammisat wal mutafallijat والمتوشمات التي يغيرن خلق الله wannan abubuwa ne guda uku ka tsallake dai ma baka fada ba daga cikin hadisin ko hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu yin irin waɗannan ayyuka kuma nan kasa sinu mutanan min sawt ne da sadu ba daga namsu na sinu bane sadu ne at-tanammus ne fusgargashi masu fifisge gashin girarsu ko su kyau ko makamancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su haka nan mutafallijat kuma su ne masu rarraba tsakanin hakwaran su domin su yi wushiriya su yi kyau wannan kuma almutawashimat su ne masu yin washim alwashim shine tattoo wanda a zamanin yanzu ake kiransa tattoo mun san shi ko da abinda muka sani dai ana yin suna ana ce masa shantu anan hausance haka ne ko za a zana wa mace a hannu anan ko kuma a yi mata yar katsina anan shi ana samun allura ne a caccaka jiki in jini ya fito kuma sai a sa kwalli sai ya tashi da surar zanen da aka yi da wannan allura wannan shi ake ce ma washim kuma haramun ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su yake ya la'anci masu yin wannan aiki wannan kuma yana cewa malam mutum yana bin liman sallar azhar da al'asar ya halasta ya bayyana karatun fatiha kuma ya kara ko ya karanta sura ko ya shuru idan ya karanta fatiha karanta sallar azhar da al'asr duk abin da aka sani ijma'i ne na malamai ba a karatu a bayyane yawa ba wani abu da zaka bayyana ko kai liman ne ko mamu babu mutumin da ke bayyana karatu riwayoyi da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu cewa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin karatunsa da yake asirce yusmi'unal ayata wal ayatayn akan ji baya daya aya biyu misali yana karanta inna atainaka al-kawthar sai a dan jiyo wani abu irin wannan lokaci ba kullun bane a ce kullun sai an ji abinka kuma wannan kaga ba sunan sa bayyana karatu ba yawa to mu je saboda gaggawa ina so mu kai tilkar rusul ya zama in Allah ya kai mu badi nan zamu tashi amma naga abin da malam sa'idi ya rubuta a wannan ayin kuma suna da yawa sai mun dage mu bi su gaba daya je inda muka tsaya inda yake cewa inna allaha astafahu wa qala lahum nabiyuhum ko yace fali hadha qala lahum nabiyuhum kun ga wurin masu littafi yawa yace fali hadha qala lahum nabiyuhum inna allaha astafahu alaykum ayat da ta gabata dama yayi mana bayani mun ji abinda Allah madauki ya ambata dangane da waɗannan mutane daga cikin banu isra'ila da suka zo wurin annabin su suka ce a sa musu sarkin da zai jagorance su domin aje ayi yaqi fi sabilillah yace ai in an sa muku sarki ma domin ku yi jihadi fi sabilillahi ba yi za ku yi ba suka ce dan me ba za mu yi ba ku gashi an fidda mu daga gidajen mu da ƴaƴan mu yayin da aka wajabta musu sai da yawa daga cikin su suka yi nukuli suka ki fita sai ƴan kadan ne daga cikin su to shine kuma yace musu to ai ga sai aka sa musu sarkin aka sa musu sarkin sunansa Talut Talut ɗaya daga cikin sarakuna ne dama a tarihin banu Isra'ila ya zo da kuma wannan sunan hatta alitafan suna abin diddade da dan bambanci na yadda su suke fadin sunansa to wannan sarki shine bayan sa aka samu kuma Dawud alaihi salatu wassalam sannan sai dan sa Suleiman sai kuma aka yi sarakuna adadi masu yawa jiya mun ambaci wani abu daga cikin wannan tarihi to a wannan zamanin ne bayan sun an sa musu wannan sai suka ce su basu yarda da shi ba dan me ba dan dangi bane kuma sannan ba shi da kuɗi yau su suka fi cancantar a ce su ne masu sarauta to shine sai yake cewa fali hadha qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace da su inna allaha astafahu alaikum allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi akan ku ya zama shine sarkin ku falazimakum alinqiyadu lidhalika don haka ya lazimce ku wajibi ne gare ku ku jawo zuwa ga wannan hukunci na allah da ya zaban muku sarki wa zadahu allah kuma ya kara masa bastatan fadi da girma fil ilmi wajen ilimi wal jismi da kuma jikinsa Allah kai mana ya sa shi mai girma ne da karfi yana da sura ta karfi kuma sannan yana da ilimi mai tarin yawa yawa to malam zai mana bayani akan wadannan sai ai faddalahu alaikum bil ilmi wal jismi ai Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi akan ku da ilimi da kuma jikinsa jikinsa mai karfi ai bi quwwati ar-ra'yi wal jismi alladhaini bihima tatimmu umurul mulki ya kare wato Allah ya gina shi da karfi karfin ilimi da karfin jiki domin waɗannan abubuwa guda biyu da su mulki yake karfi yake girma duk abin al'amarin mulki idan babu karfi ba zai ba in babu ilimi ba zai ba don haka sai an hada su guda biyu yace li annahu idza tamma ra'yuhu domin ko idan mutum ya zama yana da ra'ayi mai karfi ma'ana yana da ilimi wanda shi zai jawo su da tunaninsa wa qawiya ala tanfidhi ma yaqtadihi ar-ra'y al-musibu kuma sannan yana da karfin yazartar da abin da wannan ra'ayin nasa dacacce domin in mutum yana da ilimi galibi ra'ayinsa zai zama ya dace to wannan ra'ayin nasa da ilimin nasa wanda yake ya dace idan yana da karfin da zai taimaka masa yazartar da wannan ilimin yace hasala bidhalika al-kamalu to anan ne za a samu kammala sai a samu kamali a ce eh sarauta za ta tsaya da karfinta mulki zai tsaya da karfinsa saboda shi mai mulkin yana da iko da karfi sannan kuma yana da ilimi sai ce wa mata fata huwa idun min al-amrayni duk lokacin da ku aka ce ɗaya daga cikin abubuwa biyun nan an rasa su ikhtalla alaihi al-amru shikenan lamari sai rikice masa ba zai tafi da mizanin sa yadda ya kamata ba falau kana qawiyal badani inda zai zama yana da jiki mai karfi ko duk wannan ba ku da shi babu a cikin littafin ku yawo to yace falau kana qawiyal badani inda zai zama mai kakkarfan jiki ne ma'a dha'fir ra'yi tare da kuma ra'ayinsa mai rauni in an ce ra'ayi me ake nufi da ra'ayi ana cewa wane mai ra'ayi ne me ma'anar mai ra'ayi mai ra'ayi mutum mai hankali mai tunani na kashin kansa ba wani ne ke masa tunani ba shine ma'anar mai ra'ayi saboda ko yana da ilimi ko kuma Allah ya bashi zuzzurfan tunani a abubuwa tunda mutane kowa da irin mizanin da Allah madaukaki ya sa shi kowa da irin karfin hankalinsa wani ba wai kwakwalwar haddace abu bane bashi da ita yana da kwakwalwar haddace abu amma za ka ga in aka ce ya za a tsara abu bashi da basira a wannan wurin don haka wannan shi ake ce ma ra'ayi ya zama kana da tunani mai zurfi mai karfi ko ya zama cewa mauhiba ce daga Allah ko kuma ya zama muktasaban ya zama Allah haka yayi ka da kwakwalwa ko kuma ya zama iktisabi kai karatunka ne yasa ka samu wannan basira domin waɗannan abubuwan ilimi dole sai da su akwai wanda Allah madaukaki ya hore masa baiwa duk abin da ya karanta baya mantawa wani kuma karfin dagewa zai tsaya ya cusa abin a kansa har ya fahimce shi har ya zama masa sajiya kuma ya saba to dukkan su dai a bangaren ra'ayi suke yawa to idan mutum yana da ilimin da kuma ra'ayi sannan kuma ba shi da karfi to za a samu matsala shi yasa yake cewa kai fa idza kana falau kana qawiyal badani da zai zama jikinsa mai karfi ne da'ifar ra'ayi mai kuma wato raunin ra'ayi da tunani da ilimi hasala fil mulki kharqun wa qahrun mukhalafatan lil mashru'i zai sami a cikin mulkin sa za a sami keta haddi za a yi abin da ba shi da kyau saboda me shi mai mulkin karfinsa yayi yawa sannan iliminsa ba yawa akwai bukatar a samu tawazu tsakanin karfin da ilimin akwai karfin akwai ilimin wannan da yawa wannan ma da yawa in karfin yana da yawa sannan kuma babu ilimi to za a samu karfi ba hikima to sai a samu kharqi kharqi shine ke ta haddi a wuce iyaka a ita abubuwan da bai kamata ba wa qahar a kuma samu danniya zai rika danna talakawansa ba zai rike musu adalci ba wanda kuma da sabawa abinda Allah madaukaki ya shar'anta sai ce quwwatun ala ghairi hikma zaka ga karfi ne amma babu hikima shi yasa dole ya zama shugaba yana da basira yana da basirar da in yana da karfin zartarwa to kuma yana da basirar da in an kawo masa shawara marar kyau zai gane ta ko ba haka ba domin in ya zama in an kawo masa shawara marar kyau ba zai gane ba zai tafi ya ta yin abubuwa to za a samu matsala kuwa to shine dai abinda malami yake faɗa kar mu dade a kansa sai ce walau kana aliman bil umuri hakanan kuma da zai zama ya san abubuwa yana da ilimi yana da basirar yayi karatu mai zurfi in duk abinda ake samu na ilimi gefen addini ne gefen duniya yayi ilimi mai yawa amma kuma walaysa lahu quwwatun ala tanfidhiha ya zama ba shi da karfin da zai zartar da wannan ilimin nasa shi dai mai ilimi ne amma kuma ba shi da karfi to me zai faru sai ce lam yufid ar-ra'yu alladhi la yunfidhuhu shay'an shi ra'ayi da ilimin da babu abin da zai zartar da shi na karfi to ba zai fa'idantar da shi komai ba zai zama cewa ba zai iya yin wani abu ba ku duba ku ga a tarihi duk wanda zaka ga yayi mulkin da zai zama ana fadarsa to zaka ga cewa ya hada waɗannan abubuwan biyu yana da basira ta gane me ake gaya masa na tunani kuma sannan yana da karfin zartarwa in babu waɗannan dole a samu halal kuma yana daga cikin sharuɗan da dama malamai suka sa a shugaba sai ya zama yana da waɗannan abubuwa guda biyu tare da alaka mai kyau da Allah da kuma adalci to Allah madauke ya taimake mu sai ce wallahu wasi'un Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwatacciyar falala ne ai ma'ana wasi'ul fadli falalasa mai yalwashi kathirul karami kuma mai yawan karimci ne la yakhussu bi rahmatihi wa birrihi al'am ahadan min an ahad Allah subhanahu wa ta'ala baya kebe rahamarsa ya bewa wani ya hana wani baya yin haka wala sharifan an wadi'in baya bewa mutun saboda darajar nasabarsa a ce dan dangi ne sai a bashi wani abu a hana wani Allah yana daukar rahamarsa yasa ko ina ya ga dama duk wanda ya ga dama yasa shi mai sarauta sai bashi sarauta ko wasu ba sa so ko wasu sun rena matunaninsa ko asalinsa sai wannan aibe ba komai bane hakanan sai dauki ilimi ya bewa wani wanda shi ma wani zai ce asalinsa wannan aibe gaji abun ba amma Allah madauki sai bashi saboda me Allah ba ruwansa da waɗannan irin abubuwa din shi yana kallon abin da zai amfani al'umma ne gurgudun hikimarsa da kuma wato zartaccen ikonsa sai ce la yakhussu bi rahmatihi wa birrihi al'am ahadan an ahad wala sharifan an wadi walakinahu ma'a dhalika amma kuma duk da haka alimu shi masani ne duk da yalwat falala ta sai yalwatacciya shi to amma kuma wajen raba ta da ilimi shi yake abunsa yawa alimun biman yastahiqqu alfadla fayadahu fihi yana sane da wanda yafi cancantar ai masa falala sai ya sa ilimin ko ya sa mulkin a wurin sa fa azala bi hadha alkalam ma fi qulubihim da wannan maganar kun ga wannan annabin nasu tunda duk labarin da yake ba su ne da yace inna allaha astafahu alaikum allah ya fifita shi ya zabe shi akan ku wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi ya kuma kare shi wajen ilimi da kuma jikinsa yana da karfi yana da ilimi to sai kuma yace wallahu wasi'un alim duk annabin ne yake ga waɗannan banu isra'ilin dan su tuna cewa a'a falalar allah fa yalwatacciya ce shike sa ta inda ya ga dama to tare da haka kuma yana sane da duk inda ya sata don haka ba da jahilci yake abu ba kuma ba da rashin hikima ba to abin da yake nufi kenan sai ce biman yastahiqqu alfadla fayadahu fihi fa azala bi hadha alkalam ma fi qulubihim da wannan sai gusar da abin da ke cikin zukatansu min kulli raibin na wani kokonto wa shakkin wa shubhatin da kuma shubha li tabyinihi anna dan ya bayyana musu cewa asbabul mulki mutawaffiratun fihi sabubban zama sarki da sarauta duk sun tabbata a wannan mutumin da aka dora muku aka ce shine sarkin ku wato Talut wa anna fadlallahi yu'tihi man yasha kuma cewa falalar Allah fa yana bada ita ga wanda yaso min ibadihi daga cikin bayinsa laysa lahu raddun babu wani mai meruwa in Allah ya bayar wani yazo ya ce ya Allah dan me zaka bawa ne saboda hasada
babu ba wanda ya isa in Allah ya bayo wani ko sarauta ko mulki ko ilimi wani yazo ya kwace domin wasu abubuwa ne da ba a sace su ko ba haka ba falala misali mulki mulki sai dai a ture mutum a iya cewa wannan sata ce amma ilimi ba a satarsa baka taba ji ga wani malami an je gidansa an masa fashin ilimin sa ba ya tashi yana da ilimi jiya yau ya wayi gari barayi sun zo sun sace babu wannan shi yasa ne daga cikin abubuwan da malami suke faɗa dama na falalar ilimi to sai yake cewa ليس له رد ولا لإحسانه صاد هكذا كوتا توسع da yake wa bayinsa to babu wani mai kangewa yazo ya hana sai Allah banda wani bai cancanta a bashi ba Allah ba wanda ya isa masa haka to bayan ya faɗi wannan sai ce thumma zakara lahum nabiyuhum aidan sannan sai wannan annabin nasu dai sai ya gaya musu ayatan hissiyatan wata aya wanda za a iya gani da ido shine hissi sabanin ma'anawi yawa ayatan hissiyatan yushahidunaha wanda za su gani da idan su wahiya shine ityanu tabuti yazo musu da wani akwati allazi qad faqaduhu zamanan tawila wanda suka rasa shi wani zamani mai tsawo wani akwati ne gashi nan zai fada mana me ke ciki wani zamani mai tsawo ya bata wannan akwatin daga hannun banu isra'ila abokan gaban su sun kwace shi sun tafi da shi a wa fi zalika tabuti a wannan akwatin akwai sakinatun taskunu biha qulubuhum akwai wata natsuwa mufassara shi haka kafin zan zo mana bayani akan wannan yanzu akwai natsuwa wadda zukatan banu isra'ila suke samun kwanciyar hankali in akwai wannan akwatin da wannan abun a ciki natsuwar akwai ta a ciki a wa tatma'innu laha khawatiruhum kuma hankalin su yake kwanciya in akwai ta wa fihi baqiyatun har yanzu akwai wani guntun abu da ya rage mimma taraka alu musa wa alu harun na daga abinda ya'yan zurriyar annabi musa da zurriyar annabi haruna suka bari fa atat bihi al mala'ikatu mala'iku suka zo da shi hamilatan lahu suna dauke da shi wa hum yarawnahu ayanan su banu isra'ila wa hum innan damirin banu isra'ila su banu isra'ila yarawnahu suna ganin akwatin ga mala'iku sun zo da shi ayanan kurukuru to nan malam sa'adi ya abin da ya ambata mana kenan dangane da matsalar wannan ta tabut kuma haka yake daidai akan manhajin sa da ya saba manhajin malam sa'adi baya ambatan kamar da na ga kullun zan ga mana me da mene su asbabun nuzul su da nahawu da abubuwan da suka shafe isra'iliyat ba ruwansa da su ba kawo zai kawo maka abinda kai a matsayinka na bawan Allah kana karanta alqur'ani in ka karanta ya zaka fahimci alqur'ani saboda ba so ake shi da ma qur'ani ya kamata kullum mu fahimta bai zo dan yayi mana wata manufa ba banda manufar da Allah madaukaki ya tsara ya tabbatar da ita a cikin qur'ani me nake nufi da wannan magana galibi abinda wasu suka saba a littafai in ana karantawa in ana labarin wani abu to sai an yi bayanin me ake nufi da shi a kwalkwale daga farko har karshe kuma in kissa ce a kaita har karshe a fahimci komai qur'ani ba haka yake ba qur'ani asalin sa kamar yadda ya mana jiya Allah madaukaki ya saukar da shi domin ya ilmantar da mu abinda za a gina alaka tsakanin bawa da ubangijinsa cewa bawa ya bautawa Allah da me zai bautawa Allah babban abu shine tauhidi shi yasa duk kissoshin da zai kawo mana dangane da tauhidi ne da yadda aka saba ma tauhidi aka azabta mutane da yadda aka dace da tauhidi aka yi nasara kuma aka shiga aljanna galibin kissoshin qur'ani kenan in ba kuma ta ba ai mun shazancen wata magana da ibnul qayyim yake fadi yana cewa alqur'anu kulluhu fi tauhid qur'ani baki dayansa tauhidi yake magana ana shi ga mana wannan ko me yasa ya fadi wannan magana yace in ka karanta alqur'ani duk abin da ke cikin sa baya wuce abubuwa biyar ko shida da ya ambata yace ko ne ka ji labari ne Allah yake bayarwa dangane da kansa a matsayin bayanin matsayinsa cewa shine mahalicci wannan gefen tauhidi ne shi ake ce ma tauhidir rububiyya ko kuma ka samu labari ne Allah yake bayarwa akan kansa dangane da sunayensa da sifofinsa shi kuma wannan shine me tauhidi a bangaren me al-asma'i was sifat ko kuma ka ga umarni ne Allah yake bayarwa ko labarin akan cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa wannan shi ma tauhidi ne da ake ce ma tauhidin me al-uluhiyya ko kuma ka samu labari Allah ya bayar akan waɗanda suka yi da'a suka bi tauhidi da kuma sakamakon da za su samu a aljanna za su shiga kaza za a ba su ni'ima da iri kaza da iri kaza sai a ba mu labarin aljanna shine sakamakon masu tauhidi ko kuma labari ne akan sakamakon waɗanda suka saba wa tauhidi yan wuta wanda za su dawoma kun ga wuta da aljanna duk wani dawoma ne shi yasa khalidi ne fi hadin nan take da yawa a wannan bangaren da wannan bangaren dan tabbatar da cewa waɗanda suka tsaya a tauhidi sakamakon su dawoma a aljanna waɗanda kuma suka saba wa tauhidi suka mutu akan saba wa tauhidi su kuma sakamakon su me dawoma a wuta to sai ko kuma ya zama labari ne na waɗanda alkuwai umarni kai da hani mun ji abubuwa biyar ko na shida shine al'amru wan nahyu al'amru wan nahyu kuma min mukammilati tauhidi shi kuma dama ana yin sa ne domin ya kammala tauhidi ashe kenan qur'ani baki ɗayan sa akan tauhidi ne dan haka karka je kana neman wata kissa a qur'ani kace kana santa daga farko har ƙarshe sai ka gwalgwale ko kuma an fadi wani abu dake da alaka da banu isra'ila a baya kace baka gane yadda yake ba sai kaje kana kokontan alqur'ani Allah bai sauka da qur'ani dan ya ga maka me ake nufi da tabut dan me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza ba shi yasa malamai da suka zo wannan gurin malaman tafsiri sun shiga cikin babin da abubuwa wasu suna da asali wasu ba su da asali musamman abin da ya shafi kissoshin isra'iliyat da muka yi magana jiya sun yi amfani da su sosai wajen waɗannan labaran cewa shi tabutin nan zan faɗa manonin kafin in yi maganar ɗaya gefen na me ake nufi da ainihin wannan sakina da take cikin wannan suna cewa tabutin nan wannan wani akwati ne sun ce faɗinsa zira'i uku cikin biyu mana 3x2 faɗin abinsa na zira'i cubit shi ake nufi da zira'i a cikinsa akwai wani abu sakina zan zo magana mai ake nufi akwai kuma wasu alwahin attaura mana allunan nan na attaura ba kun san kisar attaura mai magana a baya ko zuwan annabi Musa alaihi salatu wasalam miƙati da ya je ya gana da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa attaura kuma ya rubuta ta ne da hannunsa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa Allah ya rubuta attaura da hannunsa ya miƙawa annabi Musa ya sako da ita rubutacciya ba annabi Musa ne ya rubuta ba Allah ne ya rubuta ba shi ya aka yi ba mu sani ba amma mun yadda saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi to da ya sako shi ne ya samu samiri ya yi musu dan mariki suna bauta masa bacin rai ya sa yayi watsi da shi ko kun san wannan kisar Allah ya gaya mana a cikin suratu al-a'raf sannan daga baya da fushin ya tafi ya dauki waɗannan alluna to wannan alluna din shine baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun ta'miluhu al-mala'ika mala'iku sai suka zo da shi da wannan allunan a cikin wannan akwatin to suka ce asali wannan akwatin suna daukar sa ne suna tafiya da shi wurin yaki duk inda za a yi yaki da abokan gaba sai su zo su sa wannan akwatin a gaba sai a fara yaki in dai da shi to suna samun kwanciyar hankali da nutsuwa a yaki kuma Allah sai ba su nasara sakamakon wannan akwatin saboda akwai attaura a ciki akwai abubuwa gashi-gashi mun fahimci wannan to wannan duk malaman tafsiri sun faɗi waɗannan abubuwan wasu an samo su ne daga kissoshin su banu Isra'ila wasu kuma suna da inganci dai wasu daga sahabbai sun bayanin ga yadda ake nufin abu da sabani gurgudu abinda na so da mana magana akai shine wannan lafazin sakina din malamai sun kai kawo shi ma a ciki a nan littafan tafsiri namu ba na san da ya ci mana lokaci amma kasancewar yana da alaka da bincike da nayi lokacin da nake rubutu a matsayin takardar da ake ce ma wannan ta PhD da yake akan Yahudawa ne musamman a littafin su na Talmud to a ciki akwai wani magana akan wannan sakina din na rubutu kimanin ya kai shafi 11 ina jin akan shi lafazin sakina me ake nufi da shi wanda a dunkule abinda zamu iya gani a ciki ba maganar alarabce suna cewa kamar yadda muka faɗa an ce sakina me ake nufi nutsuwa to haka yake amma a su a lafazin ibriya yaren yahudu shine hebrew language idan suka ce sakina suna faɗi ne da lafazin shino shakina haka suke cewa mun san da ma haka alakar yaren yahudu da larabci ma'ana hebrew da larabci tagwaye ne yan uwan juna ne haka sun shiga juna sosai sun suna da alaka zaga misali abinda muke faɗa da sinu a larabce zaga shinu din kawai shine bambanci su gun sinu sai sa shinu kaman assalam suna cewa shalom yawa to wannan sakina suna cewa ash-shakina to wannan lafazin ya zo a cikin a duk cikin littafin su wanda ake ce ma wanda zan ce kiristoci suke kira Old Testament. Na sha mana wannan bayanin ko? Kiristoci suna kiransa Old Testament. Ma'ana mun ga Bible na Tura na Kirista yanzu ai kashi biyu ne ko? Akwai Old Testament, akwai New Testament. Saban alƙawari da tsohon alƙawari. To shi tsohon alƙawarin shine wanda Yahudawa suka yadda da shi. Amma shi ma riwayar Protestant ba ta Catholic ba. Na Catholic akwai ƙarin wasan wajen littafai guda bakwai ko tara da Yahuda ba su yadda da su ba. Amma na Protestant su ne suka yi daidai da wanda Yahuda suka yadda da su. To wannan littafin shi iya wannan wanda Yahuda suka yadda da shi, su suna kiransa ba Old Testament, suna kiransa Tanakh. Tanakh da Ibriya ramzi ne na kalmomi uku. Ta ana nufin Tora, shi ne At-Taura. Nun suna nufin Nebu'em, shi ne annabawa, wato prophets. A ƙarshen kuma mim abinnin kha kai, kha asalinsa shi ne kutubem. Kutubem shi ne jam'i na littafai, domin dama haka littafan nasu suke wannan Old Testament. In ka same shi wanda ya sani a cikinku, in ya karanta zai ga an kasa shi kashi uku. Akwai abinda suke ce ma At-Taura, shi ne five books din nan na Moses da suke cewa su ne littafan annabi Musa guda biyar, su Genesis da waye-waye nan guda biyar. Bayan su kuma sai prophets, bayan su sai the writings ko kuma littattafai, haka suke kiransu. To wannan shi ake kira Tanakh, suka yi abin nan. To suna cewa dama asali kutubem ne, haka suke faɗi kaf. To amma wai a ka'idar Ibriya, yaren Ibriya, idan kafun ta zo a ƙarshen kalma kha ake faɗi ba ka ba, shi yasa suke cewa Tanakh maimakon su ce Tanakh. To a wannan littafin nasu na Tanakh babu ambaton wannan kalma ta sakina. Kalma sakina babu ita, amma an same ta ta shigo cikin littafin lokacin da wani bayahudi, wani mutumin girka da ya zama bayahudi, ana ce masa Angelos, da ya zama bayahudi sai shi ne fara tarjama ta littafin wannan Old Testament din, ko in ce Tanakh. Ya fassara shi daga yaren Greek zuwa yaren Aramaic, yaren Aramiya. Aramiya yare ne shi ma da Yahuda suke amfani da shi. Littafin su na Talmud an rubuta shi da Aramiya da Ibriya. To akan wannan yare da ya zo wannan rubutun, shi wannan Angelos tunda mutumin girka ne ya tasirantu da falsafa, falsafa irin ta su Aristotle. Su Aristotle kuma sun shigo da wani ilimi da suka bassinsa, suka cusa shi a cikin addinai na sama wanda ya gurɓata shi. Waɗanda suka bi falsafan nan sun canza wasu abubuwa daga cikin littafansu, har cikin musulunci ya shigo mana. Waɗanda suka ranta falsafa su suka zo mana da harkokin ba za a dangana wa Allah, siffofi ba za a ce Allah yana kaza yana kaza, bayan ku a littafi ya faɗa. To su Yahudu da suka sami wannan irin maganganun a cikin littafinsu cewa Allah yana kaza, Allah ya ce kaza, Allah ya ce kaza, yana da siffofi, haka ya faɗa. To a wani wurin dama nasu a littafan akwai inda suka wuce iyaka, sun faɗi abin da sun dangana wa Allah, abin da bai dace ba. Akwai suna siffanta shi kamar mutum, haka suke. Wannan duk kuskure ne. Amma abin da za a faɗa ko cewa Allah maɗaukaki yana sama, wannan dalilai ne ko su abinan hujjoji ne masu ƙarfi kuma gaskiya ne. To irin waɗannan abubuwan kai Ankelos da ka zo fassara, sai duk inda aka ce Allah ya yi wani abu ko ya shigo duniya, kamar suna faɗa haka a littafin nasu, fa babu mu a Qur'ani ba mu da wannan, a nasun akwai. To duk irin wannan inda aka faɗi Allah ya yi kaza ko yana da wata sifa, sai Angelos ya canza daga sunan Elohim wanda shi ne a rubuce da Ibriya, sai ya mai da shi Shekina, shi ne ya ɗauko wannan lafazin ya fara shigo musu da shi. To tunda daga nan kuma sai aka rubuta Bible ɗin daga ƙarshe-ƙarshe. To daga baya malamansu da suka zo sharhin Bible a littafan da suke cewa Midrash, akwai Midrashat. Midrash shi ne littafan tafsiri a yaren Ibriya na Yahudu. Akwai kuma littafan da suke ce matargum, ma'ana littafan tarjama, wanda aka tarjama littafai daga yaren Aramiya da yaren daga yaren Ibriya zuwa Aramiya. Wannan dai ban sani ba ko za ku fahimci waɗannan abubuwa. To abin da nake so in kai gare shi shine wannan asalin maganar ga inda ta fara shigo musu, hatta a cikin littafan nasu na wato su na asali waɗancan Tanakh kamar da nake faɗi. To amma a littafan su abin da ya shafi bari in zo wurin littafan Talmud da su waɗanda suke cewa Midrashat, sharhohi dai da suka zauna suka yi da kansu, su mishna da midrash da wannan talmud din babban a ciki sun yi amfani da wannan shikina din suna nufin abubuwa da yawa su manyan manyan malaman yahuda da suka rubuta talmud in sun ce shikina suna nufin alhudurul ilahi alal ardi samuwar Allah a ƙasa wani Abraham Cohen ɗaya daga cikin malamansu da ya rubuta wani littafi akan wannan yake cewa matsalar da malamansu suka samu ita ce lokacin da suka karanta a Bible cewa Allah yana sama kuma shi ke da mulki a sama kuma suka ji yana faɗi a wasu wuraren cewa ya sauko ƙasa ya yi kaza ya wuce gaba Bani Isra'ila sun bi shi waɗannan abubuwan kar ku yi mamaki haka yake a cikin Bible ɗin ba Qur'ani ba to wannan abin sai ya ruɗa su sai suka ce ya za a yi Allah yana sama kuma yana ƙasa to sai suka ce ba abin da za su yi su fahimta bari su kirkiro su yi amfani da wannan sai suka ɗauki shekina ɗin abin da ake nufi shine wujudin Allah a nan duniya amma Allah na sama yana nan a sama amma lokacin da yake son ya zo duniya to yana zuwa a matsayin sakina kun fahimci wannan abu yawa to sai suka bullo da wannan daga nan kuma sai suka yi ta bashi fassarori iri-iri wani wurin a ce mala'iku su ne sakina wani wurin kuma a ce wani ruhi ne Allah maɗaukaki ke sa ya zo tare da mala'iku da makamancin wannan duk wannan suna cikin fassarorinsu to amma duk ba za mu ɗauki wannan mu fassara a littafin Allah alqur'ani da wannan cewa haka ake nufi ba sai dai wannan abun ya zo daga cikin abubuwan da na samu daga littafan musulmi a littafan tafsiri namu na musulunci su ma sun shiga wannan abubuwa din kuma sun ɗauko waɗannan maganganun na banu isra'ila har wasu ma sun faɗi abin da ba a faɗa ba shine hudurin ilahi amma cewa mala'ika ne ko wata halitta ce wai kamar mage tana da hanci da kaza da ido da menene wai shine sakina wai ita ce a cikin wannan akwatin in dai akwai ta suna samun nutsuwa wasu kuma su ce wani ruhi ne mai kunne mai kaza mai kaza haka wani ma hazzanansa suke suna sa hoto yawa ka san su da bautar hotuna da makamantansu to amma waɗannan ruwayoyin da muka samu dama na so in mana magana ne kawai iya littafan musulunci me suka ce a wannan gefen saboda su ne suka fi damun mu shin daidai ne abinda ake nufi da sakina ɗin kawai wata nutsuwa ce haka koko wani abu ne hakikatan abinda kawai zan faɗa shi ne malam Shaukani bayan na kawo maganganun su Tabari da sauransu suna nan Shaukani yana cewa gaskiya waɗannan maganganun duk bai kamata a dogara da su ba saboda me ba magana ce daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da manzon Allah sai ya fassara mana da kansa ga abinda ake nufi da tabut ga abinda ake nufi da as-sakina din nan don haka ba sai mun ɗauko na banu Isra'ila kuma mun fassara ba kawai mun fahimci me ake nufi akwati sakina kuma a larabci abinda ake nufi shine nutsuwa to amma su masu malaman tafsiri din kamar Abdurrazzaq As-Sanani ya fito da yayi takhrijin in ce ya ruwaito wani athar yana cewa anba'ana bakkar ibn abdullah qala sa'alana wahab ibn munabbih sun tambaye wahab ibn munabbih an tabutu musa wahab ibn munabbih da bai yahudi ne musulunta daga cikin tabi'ai to yake cewa sun tambaye wahab ibn munabbih dangane da tabutun nan na annabi musa ma kana fiha menene a ciki wa ma kanat kuma menene fa qala sai yace kanat nahwan min thalathati adru'in fi dhira'aini girman sa haka yake 3x2 girman dhira'in sa faƙulna sai muka ce da shi ma kana fiha menene a ciki ƙala sai ce a sa Musa akwai sandan annabi Musa a ciki wannan tabutun was-sakina da kuma as-sakina faƙila lahu sai aka ce da shi mas-sakina menene wannan sakina din ƙala sai ya ce ruhun min Allah ta'ala wani ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya takallamu idha ikhtalafu fi shay'in takallama yana magana idan sun yi sabani akan wani abu me hukuncin kaza sai wannan ruhin sai ce a hukuncin gashi kaza ne to dama su yahudu suna da wani i'tikadi cewa Allah yana magana da wasu daga cikin malamansu da wata magana sunanta bitqol da idayaransu na ibna yahudu bitqol suna nufin bintul qawli wato yar magana karama wai dan wani wahayi ne haka manyan malamansu haka sai Allah ya jeho musu ya gaya musu wata magana a ciki to wasu sun yi amfani da wannan shi ma suka sa wannan ma'anar a ciki to sai yake cewa fa akhbarahum bi bayani ma yuridu sai ba su labarin duk abin da suke so yace ai gashi Allah ya ce kaza wannan ai nake cikin tafsirin Abdurrazzaq As-Sanani ya rasu shekara 210 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malami ne daga cikin malaman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da al-musannaf yana da kuma kitabut tafsir dan suna cikin wadanda suka riga su tabari tafsiri wasu suna cewa tafsirin tabari shine farkon tafsiri ba haka bane akwai littafan tafsiri da yawa kafin na tabari daga cikin su akwai wannan to ibnu abi hatim shi ma wanda ya rasu 327 shi ma ya roto da isnadin sa zuwa ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa anna sakinata wai ita wannan sakina din dabbatun qadral hirri wai wata dabba ce kamar mage ko laha aynani tana da ido biyu su idan nan guda biyu lahuma shu'a'un suna da wani haske da yake fita shine rays wa kana idhal taqal jam'ani wai idan ma'abuta masu yaki sun hadu da banu isra'ila da kafirai a lokacin ma'ana tun da banu isra'ila sune musulmi ma'ana idan an hadu da banu isra'ila da abokan gaban su sun hadu akhrajat yadaiha sai wannan dabba sai ta fito da hannunta wa nadarat ilaihim sai ta sa hannun ya kalli mutanen fayahzamu aljaysh min dhalika min ar-ru'ub sai ta kalli kafiran sai kafiran su ruguje nan kawai a ci yaki akan su wannan a cikin tafsirin ibnu abi hatim a ar-razi kuga dalilin kawo waɗannan dan muga cewa al-tafan mu waɗannan abubuwan sun shiga amma ya za a yi da su to dan bayan na kawo ga su wasu riwayoyin dai har yanzu da dama daga ibnu abi talha daga abdullahi dan abbas cewa abinda ake nufi rahama wasu kuma qatada ya ce wa qari ake nufi shine nutsuwa ikrima kuma yana cewa sandan musa shine tabari da ya kawo su duk ya kawo waɗannan su ma shi ma ce wasu kuma sun ce wata iska ce mai ƙara haka tana da fuska kamar fuskar mutum wai iska ce haka fuska kamar fuskar mutum kuma sannan tana kadawa tana da sura to waɗannan abubuwan duka ba za a dogara da su ba kamar da na ambata to shine har shaukani ya kawo waɗannan maganganun nasa ya ce duk waɗannan ai watsi da su sai dai akwai abin da muka samu a cikin Bukhari da Muslim Al-Bara bin Azib wata rana yana karatun Al-Qur'ani sai ya ga dokin sa na motsi in yayi shiru sai dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai dokin ya ta motsi shine washe gari ya ga manzo Allah haka Usayd ibn Hudayr shi ma wannan abu ya samu gare shi har washe gari yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sa Yahaya yana kwance lokacin yana karatun Al-Qur'ani in ya karanta Al-Qur'ani sai ya ga dokin yana ta motsi kaman zai tashi to shine da safe ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Bara bin Azib ta farko abin da yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tilka sakinatu wannan abin da ka gani na motsi ko kuma wanda dokin ya gani yake motsi a sakamakon sa yace sakina ce to shine anan shi a riwayar Usayd ibn Hudayr shi kuma yake cewa lokacin da ya fito ya leko ya dauke dan sa ya haya kada wani abu ya same shi yace ya daga kansa sama sai ga wani abu kamar gajimare da haske a cikin sa to shine da ya dawo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wannan riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi masa wannan mala'iku ne tare da su akwai sakina to shine malaman suke tattauna ashe la'alla abinda ake nufi da sakinan nan wani abu ne da yake tare da mala'iku ko wata halitta ce wanda Allah madaukaki kuma mai iko ne akan yin wannan mun fahimci wannan wata halitta ce wanda Allah madaukaki ke sawa ba mala'ika bace amma tana zama tare da mala'iku a su zo tare da mala'iku wajen wani abu wannan kuma zamu ganshi har yanzu a cikin abinda al-Imam al-Ajurri ya ruwaito a cikin littafin sa ash-shari'a ya ruwaito wata magana ai mun karanta ina jin kwanaki a karatun mun al-Furqan maganar karamar sayyidina Umar wata riwaya cewa la'alla sakinata tantiqu ala lisani Umar mun ba kuma ta ba yawa har a lokacin na ishara zuwa ga wannan maganar to a ciki akwai wannan maganar cewa abinda al-Imam al-Ajuri ya ruwaito abinda ake nufi da as-sakina la'alla ita ce wannan abin da suke zuwa tare da mala'iku kuma ta ga yawa mutum wani abu na gaskiya to wani zai ce to an samu ittifaki kenan da gun waɗancan da namu wannan in isnadin ya inganta haka yake to shine zamu yi wannan zancen amma wancan dai na Bukhari dangane da qissar al-Bara ibn Azib da Usayd ibn Hudayr wannan sahihi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan a wancan yace sakina a wannan yace mala'iku don haka zaka iya cewa la'alla wata halitta ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa take samar da natsuwa din hakikatan Allah kuma ya san yadda abin yake wannan dai maganganun suna da yawa la'alla ba zan iya faɗa su baki ɗaya ba amma a ƙarshe ina ku dan bani dama in karanto mana abin da nace na ƙarshe ga maganar Ibn Hajar shi ma na kawo da maganganu dai la'alla zai mana amfani ga nan ibnu taymiya to a ƙarshe shine nake cewa wa ma'a dalika la na'taqidu anna as-sakinata al-madhkura hiya allati yaqsiduha al-yahud fi kutubihim ba ma itiqadi mu ba aqida mu ba shi ba mu yadda ba cewa abinda ake nufi da sakinan nan shine abinda yahuda suka fadi a cikin littafan su allati yaqsiduna biha imma ar-rabb nafsuhu wanda su agun su suna nufin ko dai ubangiji da kansa ko kuma wani abu wanda ba shi ba wanda suka nasabta masa abinda ba abinda zai iya sai Allah domin su suna cewa akwai inda suke nufin ma annabta ita ce sakina din ko kuma Allah da kansa shine sakina kamar da muka faɗa ba to amma a ƙarshe sai ce fallazi an nake cewa fallazi arahu ni a gurgurdan binciken da nayi abinda nake gani anna kalimatus sakina qad takunu waridatan fi shay'in min kutubil yahudi zata iya zuwa a wanda ga cikin littafan yahudawa aw annahum talaqawha an ba'di anbiya'ihim la alla sun same ta daga wasu annabawan su lafazin sakina din to amma ba su san meye ba sai tunda ba daga gun annabawan suka dauko fassarar ba sai suka tafi suke cewa Allah shine sakina wannan annabawa ko makamancin waɗannan abubuwa din walakin ja'alu laha ma'ani min indi anfusihim mimma la yajuzu nisbatuhu ila ghayri Allah tabaraka ta'ala sai suka sa wannan sakina wasu ma'anonin da siffofi ne na Allah to anan wajibi mu ware duk abin da yake ba mai iya yin sa sai Allah to bai halatta a danganawa wani wanda ba Allah ba wannan sifar mun fahimci wannan wannan shi zamu tsaftace mu kauda Allah madaukaki daga wannan wannan kuma abin da ma'ana nufin mu kauda siffofin Allah daga a dangana musu wannan sannan shi kuma abin da yazo dangane da sakina wanda ya inganta a wurin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mu ce eh haka yake amma ba mu sanya abun yake hakikatan ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya inda ya tabbata ya fada a hadisi ingantacce ina ga sai mu bar shi haka mu je kan abin da yake gaba ban sani ba lokacin zai ishe mu minti na 10 to zamu iya karasa falan ma fasala ko tayyib to sai yake cewa wa fi zalika at-tabut sakinatun taskunu biha qulubuhum a cikin wannan akwatin akwai wata sakina ko wata nutsuwa wadda sukan samu nutsuwa wannan dukkan karanta shi ko to sai ce falam ma fasala talut bil junudi qala inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadi to malam sa'di sai ke cewa ai lamma tamallaka talut yayin da talut ya zama sarki akan su bi bani isra'ila akan banu isra'il wastaqarra lahu al mulku kuma wannan mulki ya tabbata a hannunsa tajahhazu liqitali aduwwihim sai suka shirya domin su yaki abokan gaban su falamma fasala talut bi junudi bani isra'il yayin da ya fita gari ya ware ma'ana ya bambanta daga sauran jama'a ya kama hanya ya fita daga gari wa kanu adadan kaseeran wa jamman ghafiran kuma adadin su mai yawa ne sosai imtahanahum sai ya jarrabe su bi amrillahi da umarnin Allah liyatabayyana as-sabitu al-mutma'innu mimman laysa kadhalika dan tabbatacce wanda yake da tabbataccen imani ya bayyana a gane shi daga wanda mai kokonto ne sai ya jarrabe su da wani abu menene wannan abun da ya jarrabe su qala sai ya ce inna allaha mubtalikum bi nahari Allah yana jarrabar ku da wani ruwa in an ce nahar ana nufin wani abin nan injiri mai gudana kogi da yake gudana faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya sha ruwan wannan kogin to ba ruwa na da shi ba ya tare da ni ba na tare da shi fa huwa asin ya saba wa Allah wala yatba'una kuma ba zai bi mu ba li adami sabrihi saboda rashin hakurin sa wa sabatihi da rashin tabbatar sa wali ma'asiyatihi kuma saboda saban sa wa man lam yat'amhu wanda ko bai dandane shi ba bai sha ruwan ba samsam ai lam yashrab minhu fa innahu minni wanda bai sha ba to shi wannan nawa ne da shi zamu tafi wanda ya sha ko ya koma baya ba zamu tafi da shi ba wannan jarrabawa ce da Allah madaukaki ya musu ta hanyar wannan annabi sai ce illa man ightarafa ghurfatan sai dai wanda ya kamfaci wato diban ruwa guda daya hannu daya bi yadihi wato da hannunsa wanda ya kamfaci kamfata daya da hannunsa sai sai falajunaha alaihi fi dalika to me wannan babu lafi akan sa wala allaha an yaj'ala fiha barakatan fatakfihi sai zama la'alla Allah ya sa albarka a ciki sai zama ta ishe shi ma'ana wannan kurba dayan kawai ta ishe shi ta wadatar da shi ba sai ya konkwada da yawa ba wa fi hadha alibtila a wannan jarabawar da ya musu yace ma yadullu ala anna alma'a qad qalla alaihim ruwa ya karanta ne basu samu ruwa ba li yatahaqqaqa alimtihan domin jarabawan nan da Allah ya soye musu ta tabbata a ga yadda za ta zama ma'ana Allah ne ya dauke musu ruwan aka nema aka rasa babu ruwa sai ta hanyar injirin nan da yake wucewa to sai ya ce musu kada kowa ya sha duk wanda ya sha to ba za mu tafi da shi wannan yakin ba wanda ko ya tsallake bai sha ba to shikenan za mu tafi da shi amma wanda ya kuskure ya dan dai sha kurba daya kawai haka to wannan ba matsala an yafe masa za mu tafi da shi kun gane yaran da ya abin da ke to so nake mi sauri mu gama sai ke fa asa aktharuhum sai da yawan su suka saba wa sharibu minan nahri suka sha daga wannan tafki ko kogi ashurbal manhiya anhu irin shan da aka hana suka sha da yawa waraja'u ala aqabihim sai suka koma a digadigan su ma'ana suka juyo ba dama a tafi tare da su wa nakasu an qitali aduhum suka juye baya ba za su iya suka gaza ba za su iya yakar abokan gaban ba wa kana fi adami sabrihim anil ma'i sa'atan wahidatan akbaru dalilin ala adami sabrihim alal qitali wannan rashin hakurin an ce kasu sha ruwa su wuce kaga sun kasa hakuri sai da suka sha to wannan rashin hakurin da yasa suka sha ruwa basu iya hakurin barin ruwa ba shi yasa ya zama dalili ne akan cewa rashin hakurin su ma tabbatacce ne akan ba za su iya tinkara abokan ga ba su yake su ba wanda ba zai iya hakuri a dokar kar ya sha ruwa ba ya za a iya hakuri a dokar yaki wanda take da bukatar umarni da yawa ku binan kar ku binan ku zauna nan ku tashi kaga mai taurin kai ba zai samu wannan abun ba to shine sai ke cewa allazi sayatatawalu shi ko yaki da zai yi tsawo wa tahsulu fihi almashaqqatul kabira kuma za a sami wato tsanani mai girma wa kana fi rujuihim an baqil askar ma yazdadu bihi thabituna tawakkulan ala allah wannan komowar da masu laifi suka yi a cikin su me zai kara wa su waɗanda suka tabbata din as-sabituna ya kara musu tawakkali cewa ashe fa Allah ya yarda da su an jarraba su su suka ci jarraba waɗancan ba su ci jarraba ba sun koma da fatan muna gane abu yawa ku yi hakuri saurin nawa yayi yawa sai watadarruan zai kara musu kuma wato kaskantar da kai wastikanatan da risina watabarruan da kuma barrantar da kansu min haulihim wa quwwatihim daga dabara su da karfin su ma'ana wannan yana ga cikin abin da yake min afdalu ma'ani tawakkul al insan yatabarra min haulihi wa quwwatihi wa yattakila ala allah tabaaraka wa ta'ala babban abu agun mutum mai imani shine ya tawakkali ga allah subhanahu wa ta'ala ya kubuta daga wata dabara ta sai ce ya allah la haula li wa la quwwata illa bika wannan shine imani ma'ana dabara ta ba za ta fishe ni ba haka nan karfi na ba zai fishe ni ba komai nawa agun ka kawai yake yadda kai da ni shine abin da ake nuna da la haula wa la quwwata illa billah to shine sai ke cewa wa ziyadatu sabrihim wa ziyadatu sabrin da kuma karin hakuri su wadancan din suka samu liqillatihim na farko saboda karancin su wa kafarati aduhum da kuma yawan abokan gaban su wannan sai kara musu karfin zuciya fali hadha qala ta'ala sai Allah madauki yace don haka yace falam ma jawazahu yayin da ya ketare shi ai annahar huwa shi ai talut wallazina amanu ma'ahu da wadanda suka yi imani tare da shi wannan ya nuna mana ashe mu'mina ne ko haka Allah ya kira su wallazina amanu ma'ahu suka yi imani da umarninsa kuma suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa humul ladina ata'u amra Allah wa lam yashrabu min an-nahri sune wadanda suka yi da'a ga umarnin Allah kuma basu sha wannan ruwa ba ashurbal manhiya anhu fara'u sai suka ga qatlahum haka ne ko suka ga qillatahum kai suka ga karancin su suka ga karancin abokan gaba yayin da suka sharu basu sharu wannan ba suka ci nasarar wannan jarabawa suka samu tawakkali suka samu hakuri suka samu karfin zuciya wannan sai ya haifa musu da suka ga waɗannan abokan gaban duk da yawan su sai suka dawo yan kadan a idan su kaga idan zaka faɗa da mutane ko an zo yaki idan ya zama cewa an suranta maka abokan gaba ba su da yawa zaka samu karfin zuciya ko zaka samu rauni zaka samu karfin zuciya to wannan duk Allah ne wannan domin ya taimake su idan ne sai ce wa kafarati an ada'ihim da kuma yawan abokan gaban nasu qalu sai suka ce ai a wannan ba haka bane sai suka ga karancin su mu'minan suka ga kuma yawan abokan gaban su to a lokacin sai suka ce qala kathirun minhum da yawa daga cikin su sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi ai in dai ko haka ne in iya mu din nan da muka tsallake ruwan nan ne kawai za mu yi wannan yakin to gaskiya ba za mu iya ba shine la taqata lana a yau din nan ba mu da taqa ba mu da karfi bi jaluta da jalut jalut kuma waye jaluta nan sunan sa yazo shi kuma shine sunan sarkin kafirai Goliath suke ce mishi a littafin turanci tarihin Yahudawa yawa to shine suke cewa wannan ba mu da karfi akan sa ba za mu iya tinkarar sa ba tunda ko haka ne to me ya faru a bayan wannan lokaci qala alladhina yadhunnuna ko ai yace kai likathratihim wa adadihim wa udadihim, yayin da suka ga yawan su jalutan da kuma wato adadin su da kuma tattalin su shine udad, adad adadi, udad kuma udda jam'in udda ne tattalin da suka yi. Qala sai annabin yace ai kai sai alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi, a cikin su waɗanda suka tabbatar da cewa za su hadu da ubangiji, ai yastaqinuna dalika, sun tabbatar da haka, sai suka ce وهم أهل الإيمان سوني ما سو إيماني الثابت تبتتي واليقين الراسخ لكما واتو يقيني واندبايا تبتشي ما تبتتي مثبتين لباقيهم كو مثبتين سنة تبتد سولا لباقيهم مطمئنين سنة ما سو باسو كونشير حنكلي لخواطرهم وآمرين لهم بالصبر سنة أمرت سداها قولي سيسكتي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة دايوا أكي سامو أي أوجين ياكي mutane yan kadan tawaga kadan sai su rinjayi tawaga mai yawa. To wannan wa'azi ne abinda suka so, dole mu tsaya anan, lokacin ya kure mana kaf, ba abinda zamu iya karawa insha Allah gobe. Na dai matso da mu kusa ne saboda mu yi kokarin mu gama gobe, tunda gobe zamu tsaya gaba daya, la'allaji zan daure ba zamu irin wannan gaggawar ba goben, sai mu bi a hankali koda Hausar kawai mu faɗa ba tare da Larabcin ba insha Allah. Da fatan an fahimci abinda aka fahimta, Allah kuma ya sa mana albarka cikin abinda aka ambata din. الله يأمفنا دمو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.